الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، godiya ta tabbata ga Allah tabaraka ta'ala da dukkan wani dangi na yabo, mamallakin kowa da komai gaba daya, wanda ya sake kaddara haduwarmu a wannan yammaci na ranar Talata 28 ga watan Juma'adul Ula shekara ta 1437 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya dace ma 8 ga watan 3 shekara ta 2016. Lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tauhidi daga cikin wannan littafi mai albarka, littafin da ake kiransa da suna Sulamul Usul ila mabahis ilmil usul fi tauhidillahi wattiba'ir rasul na Sheikhul Imam Hafiz Ibn Ahmad Ibn Ali Al-Hakami rahimahullahu ta'ala. Kafin darasi ne yau, ba laifi idan da tambayoyi suka iya gabata. Na'am.
Sanan da wanda abincin da addu'a ta ba. Ni ne babban tsanci da sha ko da ga da
shi. To, ita wannan addu'a ta ke banta game da cin abinci. Duk wanda ya ci abinci, to ga addu'ar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sunnanta mana a ƙarshen gama cin abinci. An gane ku? Tare da cewa in ka sha abin sha, ana buƙatar a ƙarshe ka yi godiya ga Ubangiji. Amma ita wannan addu'a ta ke banta ne game da cin abinci, domin lafazin hadisin da ya zo cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya gama cin abinci, kafin a dauke a kushin ga addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake. Dan haka, amma ko da zaka sha abin sha, farko ka ambaci sunan Ubangiji subhanahu wataala, ka ce bismillahi. A ƙarshen gama shan abin sha, kai godiya ga Ubangiji subhanahu wataala, domin ni'ima ce daga cikin ni'imominsa, kuma wanda ya zama wajibi mu gode masa. Wanda yin bismillah na ɗaya daga cikin abin da ke janyo albarka a cikin abinci ko abin sha. Godiya ga Ubangiji subhanahu wata'ala na ɗaya daga cikin sababi, ko kuma mu ce shi ne ma sababi wanda yake na da duwar ni'ima daga cikin ni'imominsa. Na me yake cewa? Wai misali, mutum ne ake bin shi bashin azumi, azumin ya shekari, iya adadin da ake bin sa shi ne ya zama wajibi ya rama. In yana da halin fitar da mudu, ya bada mudu a madadin kowane ne, amma bayar da wannan mudu ba wajibi ba ne, saboda babu hadisi marfu'i daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da cewa duk wanda ya yi sakakin ramuwar azumi ya shekari, idan zai rama sai ya fitar da mudu. Babu hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan haka, illa kasancewar an samu Abdullahi dan Umar, Allah ya kara masa yadda, idan ana bin shi bashin azumin ya shekare, idan ya rama azumin yana fitar da mudu. Na'am. Kamar ni, wato wai misali, mutum ne janaba ta same shi a cikin dare, shi kuma yana sanyi wannan wanka sai idan ya tashi da asuba zai yi. Ya halatta mutum ya kwana da janaba, amma kafin mutum ya kwanta to ana buƙatar ya yi arwalla, arwalla wadda take cikakka, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sunnanta mana. Aisha Allah ikarama ta yadda ta tabbatar mana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan kwana da janaba, amma kafin ya kwanta sai ya yi arwalla. Haka nan ko mutum zai ci abinci ko zai sha abin sha idan yana da janaba, to an sunnanta masa ya yi arwalla. Yake cewa darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, wato mun tsaya daidai gabar da malam ke faɗa, wa ilmuhu bima bada wa ma khafi ahaba ilman bil jali wal khafi, wato wanda baitutukan da muke ciki suna bayani ne game da kashi na farko daga cikin wato nau'ikan tauhidi. Kamar yadda bayani ya gabata, akwai tauhidul ma'rifati wal isbat da kuma tauhidul qalbi wal qasdi wal irada. Tauhidul ma'rifati wal isbat shine ya kunshi nau'i biyu daga cikin nau'ikan tauhidi uku, kenan tauhidul rububiyya da tauhidul asma'i was sifat. Shi wancan kashi na biyu tauhidul qasdi, tauhidul qalbi wal qasdi wal irada, shine ake kira da tauhidul rububiyya, wanda wannan baiti da malam, wato wannan baiti da muka tsaya a kansa yana bayani game da wata sifa daga cikin sifofin Ubangiji subhanahu wa ta'ala, wato ita ce sifa ta ilimi. Shine yace wa ilmuhu bima bada wa ma khafi, wato ilimin Allah subhanahu wa ta'ala ilimi ne wanda ya hada duk wani abu wanda ya bayyana da duk wani abu wanda ya goya. Malam yace ahaba ilman bil jali wal khafi, Ubangiji ta'ala ya kewaye da sanin bil jali duk wani abu wanda yake bayyananne, wal khafi da duk wani abu wanda yake koyayye, Ubangiji subhanahu wa ta'ala na sanar da shi. Ilimi sifa ce daga cikin sifofin Ubangiji subhanahu wa ta'ala, kamar yanda yana da suna al alim. An gane ku me matukar ilimi ke, idan ka ce al alim wanda ya cika ya batse, wato a wajen ilimi. In ka ce alim wato masani, idan ka ce allam wato mai matukar sani, wannan gaba daya sunayen Allah subhanahu wa ta'ala ne. Shi alim ne, kuma shi allam ne, kuma shi al-alim ne, kamar yanda ya faɗa a can huwallahu allazi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wash-shahada huwar rahmanur rahim. Alim suna ne daga cikin sunayen Ubangiji subhanahu wa ta'ala al-alim. To haka al-alim suna ne nashi, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Haka kuma wato allam suna ne nashi, ma'ana mai matukar sani, kamar yanda yake cewa ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta allamul ghuyub. To sanan Allah subhanahu wa ta'ala sifa ce daga cikin sifofinsa, kamar yanda zatin Allah subhanahu wa ta'ala ba shi da farko, to haka ilimin Allah subhanahu wa ta'ala ba shi da farko. Kaga dai anan mu ƴaƴan adam masu ilimi ne, to illa kasancewar iliminmu ya sha bamban da ilimin Ubangiji subhanahu wa ta'ala, domin iliminmu yana da farko. Lokacin da muka zo duniya ba mu san komai ba, bayan haka muka sani abubuwa, kuma abubuwan da muka sani ba mu kewaye komai da sani, kuma akwai lokacin da abinda muka sani ma za mu manta. Kamar yanda dalilin da ke tabbatar da cewa iliminmu ilimi ne wanda yake tawayayye, da muka zo duniya a matsayin shahidai muka zo ba mu san komai ba, Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sanar da mu. kamar yanda yake fada wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a, ubangijin ku shine ya fitar da ku daga cikin cikin uwayenku mata a lokacin aihuwarku. Da idan zai zo duniya, ubangiji subhanahu wata'ala shi yake nuna masa hanyar da zai fito, yana fitowa ne da kudura ta ubangiji subhanahu wata'ala. La ta'lamuna shay'a, ba ku san komai ba lokacin da kuka zo duniya. Dan haka a can yake fada Ar-Rahman 'allama al-Qur'an khalaqa al-insan 'allama al-bayan, kuma a can ya fada 'allama al-insana ma lam ya'lam, ubangiji ta'ala shi ya sanar da jinsi na mutum abinda bai sani ba. Kaga kenan, wannan ya nuna ilimin mu ashe yana da farko. Da mu jahilai ne, daga baya muka yi ilimi, ubangiji ta'ala ya sanar da mu. Sannan kuma ilimin mu ilimi ne wanda yake tawayayye, domin ba mu kewaye komai da sani. Mun sani wasu abubuwa kuma mun jahilce su. Sannan kuma ilimin mu abinda yake ƙara tabbatar da cewa ilimi ne tawayayye, domin mantuwa tana riskar ilimin mu. Ubangiji subhanahu wa ta'ala shi ne masanin kowa da komai ciki da bai, kuma sannan shi iliminsa mantuwa ba ta riskarsa. Kamar yadda yake cewa qala ilmuha inda rabbi fi kitab la yadhillu rabbi wa la yansa, ubangiji na baya kuskure ma abu, kuma sannan baya mantuwa. To dan haka dan adam masani ne, ubangiji ta'ala masani ne, illa kasancewar mun yi tarayya da ubangiji subhanahu wata'ala akan wannan suna da wannan sifa, amma wajen hakika mun sha babba. Ubangiji ta'ala mai ilimi ne, ilimi wanda ba shi da iyaka, ilimi ne wanda yake mai faɗi, wanda shi kadai ya san iyayen da ilimin sa yake, ya san komai ciki da bai. Shine anan malam ya ce wa ilmuhu bima bada wa ma khafi, wato ilimin ubangiji subhanahu wata'ala ilimi ne wanda ya hada duk wani abu wanda ya bayyana da duk wani abu wanda ya buya, ubangiji subhanahu wata'ala na sanadin shi. Shine sai ya ce ahaba ilman, ubangiji ta'ala ya kewaye da sanin bil jaliyi, duk wani abu wanda yake bayyane, wal khafi, da duk wani abu wanda yake buyayye. Kamar yadda can ubangiji ta'ala yake faɗa inna allaha la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama, lalle ubangiji subhanahu wata'ala duk wani abu ko mun kankantarsa a cikin sammai bakwai ko a cikin kasai bakwai baya buyuwa ga ubangiji subhanahu wata'ala. Dan haka da abinda ka bayyana, da abinda ka koyi a zuciyarka, gaba ɗaya ubangiji subhanahu wata'ala masani ne. Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhu Allah wa ya'lamu ma fi samawati wa ma fi al-ard wallahu bi kulli shay'in 'alim, kuma wallahu ala kulli shay'in qadir. Zamu tashi kenan babi na gaba. Dan haka mun yi bayani game da wannan wato sifa ta ubangiji subhanahu wata'ala tun a darasin mu na aqidatul wasidiyya, kasancewar a takaicen takaitawa, abinda zai nuna maka ilimin Allah subhanahu wata'ala ilimi ne mai fadi, ya san abin da ya wuce, ya san abin da ake ciki, ya san abin da zai zo nan gaba, in ya zo ga yanda zai kasance, ubangiji subhanahu wata'ala ya san da haka. An gane ko? Ya san abin da ya wuce, ya san abin da ake ciki, ya san abin da zai zo nan gaba, in ya zo ga yanda zai kasance, wanda mun karanto ayoyi da dama daga cikin su, irin su fadar Allah subhanahu wata'ala walau tara'izu wuqifu 'alan nari faqalu ya laitana nuraddu wa la nukadhdhiba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin bal badalahum ma kanu yukhfuna min qabl walau ruddu la'adu limanuhu anhu wa innahum lakadhibun, ubangiji ta'ala ya ce walau tara'izu wuqifu 'alan nari, da kaga lokacin da aka zo da ƴan wuta aka tsaida su a gabar wuta, abinda ya rage a tunkuda su ciki, ubangiji ta'ala ya ce da kaga abun mamaki, da kaga abun kurgici. Faqalu ya laitana nuraddu, sai su ce kai can hallakar mu, ina ma a ce a dawo da mu duniya, idan aka dawo da mu duniya wala nukadhiba bi ayati rabbina, suka ce ba za mu koma ƙaryatawa game da ayoyin ubangijinmu, wa yakuna minal mu'minin, kuma zamu zamanto daga cikin masu gaskatawa da ayoyin sa. Ubangiji ta'ala yace bal badalahum ma kanu yukhfuna min qabl, bari dai abinda suka kasance suna boyewa gabanin wannan yini na ƙaryata alkiyama. Ubangiji ta'ala yace shine ya bayyana gare su a yau kiyama ta tabbata, sun ga kiyama cewa abu ne wanda yake hakika. Ubangiji ta'ala yace walau ruddu la'adu limanuhu an, kaddara cewa za a dawo da su duniya. Ubangiji ta'ala yace na rantse da girma na da buwayata za su koma aikata abinda aka hane su game da shi. Kaga anan abinda bai wakana bane, Ubangiji ta'ala yake bada labarin in ma ya wakana ga yanda zai kasance. Sun nemi cewa a dawo da su duniya, in aka dawo da su duniya za su yi imani, za su karyata ayoyinsa. Ubangiji ta'ala ya yi rantsuwa da girman shi da buwaya su cewa in an dawo da su duniyar ma kamar yanda suka nema, to za su koma karyata ayoyin. An gane ko ba za su yi imani da su ba. Haka can yace walau aradu lukhruja la'addu lahu udda walakin kariha Allahum bi'athahum fasabbaqahum wa qila qa'udu ma'al qa'idin law kharaju fikum ma zadukum illa khabala wala awdau khilalakum yabghunakum alfitna wa fikum samma'una lahum wallahu alimun bil zalimin. Haka can ya fada inna sharrad dawabi inda Allahi summul bukum alladhina la ya'qilun walau alima Allahu fihim khayran la asma'ahum walau asma'ahum la tawallaw wahum mu'ridun. Haka in ka koma cikin suratul ahzab akwai ayoyin da za su tabbatar maka da haka, haka a cikin suratul hashr. Haka can Ubangiji ta'ala yace walau ja'alnahu qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatu a'jamiyyun wa arabi. Ubangiji ta'ala yace wannan littafi da ka zo da shi inda za a ce mu maida shi littafi ne ya zamanto wato gwaranci ba larabci ba. Ubangiji ta'ala yace laqalu, na rantse da girma na da buwaya ta, da kaji sun fada maka sun ce laula fussilat ayatu, to me ya hana arabi bayanin wannan littafi daki daki, arabi ayoyin sa a wajen bayani daki daki. A jamiyun arabi, da kaji sun ce maka yo yanzu littafi gwaranci kuma manzon da yazo da shi ba larabi, yaya za a yi haka? Kamar yanda Hausawa suke cewa gamun bauta kenan. In aka ce gamun bauta, kamar misali a nan ka sa takalmi ɗaya lamba tara ɗaya lamba goma, ko kuma takalmi kafa ciki da wanda yake kafa waje, yaya za a ce littafi ya zama gwaranci kuma manzon da yazo da shi ya zama balarabi? Kaga abinda bai wakana bane ba. Ubangiji ta'ala yake bada labarin in ya wakana, to ga yanda zai kasance. Inda a ce alqur'ani ba larabci bane, to da ga irin amsar da za su bada. Zamu tashi kenan baiti na gaba. قال الناظم رحمه الله تعالى وهو الغني بذاته سبحانه جل ثناؤه تعالى شأنه وكل شيء رزقه عليه وكلنا مفتكر إليه كلم موسى عبده تكليما ولم يزل بخلقه عليما كلامه جل عن الإحصاء والحصر والنفاد والفناء لو صار أقلاما جميع الشجر والبحر تلقى فيه سبع طهور والخلق تكتبه بكل آن والخلق تكتبه بكل آن فنت وليس القول منه فاني والقول في كتابه المفصل بأنه كلامه المنزل على الرسول المصطفى خير الورى ليس بمخلوق ولا بمفترى يحفظ بالقلب وباللسان يتلى كما يسمع بالآذان كذا بالأبصار إليه ينظر وبالأيادي خطه يصفر وكل ذي مخلوقة حقيقة دون كلام باري إلى خليقة جلت صفات ربنا الرحمن عن وصفها بالخلق والهدفان فالصوت والألحان صوت القاري لكن ما المتلو قول الباري ما قاله لا يقبل التبديل كلا ولا أصدق منه قيلا. مالم الله يجي كان ساكي فتاه wahuwal gani bi zatihi subhanahu, wato ubangiji subhanahu wa ta'ala al ganiyu, wato mawadaci ne, wadata wadda ta kai matuka, wadata da bata da farko kuma bata da karshe kuma bata da iyaka. An gane ku? Na daga cikin sunayen Ubangiji subhanahu wa ta'ala al-ganiyu, kamar yadda ya ce wallahu wallahu al-ganiyu wa antumul fuqara, Ubangiji ta'ala shi ne mawadaci, ku ne mabukata, kamar yadda ya faɗa ya ayyuhan nasu antumul fuqara ila Allah wallahu huwa al-ganiyul hamid. To dan haka wato al-gina sifa ce daga cikin sifofin Ubangiji subhanahu wa ta'ala, domin yana da suna al-ganiyu. Kamar yanzu misali, idan muka ce mawadaci, menene sifar sa kenan? Wadata. Wadata sifa ce ta mawadaci. Dan haka kamar yanda Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake da suna al-ganiyu, to haka yana da sifa ita ce al-gina, wadata. Kamar yanda ya gabata yana da suna al-alimu, kenan dan haka menene sifar sa? Al-ilmu kenan. Kamar yanda yana da suna al-hayyu, kenan menene sifar sa? Al-haya. Kamar yanda yana da suna as-sami'u, kenan yana da wata sifa? As-sam'u. Kamar yanda yana da suna al-basir, kenan yana da sifa? Al-basaru. To haka da yace al-ganiyu, Ubangiji ta'ala mawadaci ne, dan haka yana da sifa ita ce al-gina, wadata. Wadata da bata da farko, bata da karshe, kuma bata da iyaka. Kaga dan Adam shi ma Allah ya ara masa wannan sifa wadata. Dan haka daga cikin mu akwai talakawa, akwai mawadata. Illa kasancewar wadatar ƴaƴan Adam, ko kuma mu ce wadata ta halitta ta sha bamban da wadata ta mahalicci. Domin wadatar mu tana da farko kuma tana da karshe, kuma wadata ce wadda take tawayayya. An gane ku? Lokacin da ka zo duniya baka da komai, daidai da kwabo baka zo da shi ba, kuma haka in zaka koma da kiyama, in zaka koma zuwa ga Ubangijinka, zaka koma kamar yanda ka zo duniya, kamar yanda Ubangiji ta'ala yake cewa walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marra wa taraktum ma khawwalnakum wara'a zuhurikum. Ubangiji ta'ala yace duk abinda muka baku na ni'imomi, Ubangiji ta'ala yace kun bar shi bayan ku. Haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa, yake cewa dan Adam idan Allah ya masa rasuwa, manzon Allah yace abubuwa uku sukan bi shi zuwa kabarinsa. Idan suka bi shi, ɗaya zai wanzu tare da shi, biyu za su dawo. Manzon Allah yace dukkan dan Adam idan Allah ya masa rasuwa, wato idan za a kai shi kabari, abu uku na raka shi: iyalinsa da dukiyarsa da aikinsa. Iyali da dukiya su dawo, kuma aikin shi ya wanzu tare da shi. Kaga kenan duk wadata da dan Adam yake da ita, wadata ce tawayayya, domin tana da farko. Da ba mawadaci bane daga baya ya samu wadata, sannan kuma wannan wadata sannan kuma tana da karshe. Sannan kuma wadatar dan Adam da yake wadata ce tawayayya, in ma har ya isa ya biya bukatun kansa, ya biya na iyalinsa, to bai isa ba ya biya bukatar yan unguwarsu. In ma ya iya biyan bukatun yan unguwarsu, to bai isa ba ya biya bukatun yan garinsu, balantana yan kasarsu, kuma balantana a je duniya gaba daya. To dan haka Ubangiji subhanahu wataala shi ne mawadaci, wadatar da bata da iyaka. Kamar yanda hadisai sun wuce a lissafa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, waɗanda suke tabbatar mana wato cewa wadata ta Ubangiji subhanahu wataala wadata ce wadda bata da iyaka. Kamar yanda hadisi na cikin sahihai, riwaya ta Abu Huraira Allah ya kara masa yadda, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke faɗa: yadullahi mala'a la tajibuha nafaqa sahaun al-layla wan nahar afar ara'aytum ko kuma afara'aytum ma anfaqa rabbukum mundu khalaqa as-samawati wal ard fa innahu lam yajib ma fi yamini. Azan Allah sallallahu alaihi wa sallama ke fada: yadullahi mala'a, yace hannun Allah a cike yake fal, wato da wadata. Hannun Allah subhanahu wa ta'ala, hannu wanda ya dace da girman sa, a cike ki, yace la ta gibu hana faka, ciyarwa ba ta tauye abinda ke hannun Allah subhanahu wa ta'ala, ciyarwa da yake ba ta tauye abinda yake hannunsa. Maza Allah yace sahahu lil layla wan nahara, wato hannun Allah subhanahu wa ta'ala wato mai tsiyaya ne, ko kuma kace mai kwarara ci game da ciyar da bayi tsawon dare da yini. Tsawon dare da yini Ubangiji subhanahu wa ta'ala yana ciyar da bayinsa. Misali mu ƴaƴan Adam, kowa in kaga ya bazu a lokacin neman abinci shine lokacin yini, kamar yadda yake cewa waja'alna nawmakum subata waja'alna al-layla libasa waja'alna an-nahara ma'asha. Haka zaka samu daga cikin dabbobi da wasu kwari su kuma cikin dare ne lokacin neman abincinsu. Dan haka Ubangiji subhanahu wata'ala hannunsa maza Allah yace sahabun al-layla wan-nahara, wato mai kwarara ne tsawon dare da yini. Maza Allah yace afara'aytum, yace ku bani labari ma anfaqa rabbukum, game da abinda Ubangijinku ya ciyar da bayinsa. Munzu khalaqa samawati wal arda, tun lokacin da ya halicci sammai bakwai da kasai bakwai, maza Allah yace ku gaya mun gwargwadon abinda Allah ya ciyar da bayinsa. Ba wanda ya isa ya fada. Maza Allah yace fa innahu lam yaghib ma fi yaminihi, duk abinda Allah ya ciyar da bayinsa tun ran da ya halicci sammai bakwai da kasai bakwai har izuwa kiyama bai tauye wani abu daga cikin abinda ke hannun Allah subhanahu wa ta'ala na arziki. Dan haka yace wa in min shay'in illa indana khaza'in wa ma nunziluhu illa bi qadari ma'lum, komai Ubangiji ta'ala yace a wajenmu akwai mangazafin shi, muna da taskar shi. Sai yace wa ma nunziluhu illa bi qadari ma'lum, ba ma saukar da shi sai da gurgudu wanda yake sananne. Dan haka hadisi na cikin sahihu Muslim, riwaya ta Abu Zar Allah ya kara masa yadda, wanda hadisi ne al-Qudsi, Ubangiji ta'ala da kansa ke faɗa yana cewa ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu, ya ku bayina ku san da cewa na haramta ma kaina zalunci, dan haka kuma na mai da zalunci abin haramtawa ne tsakankanin ku, dan haka kada ku zalunci juna. Ubangiji ta'ala sai ya ce ya ibadi, ya ku bayina kullukum dallun illa man hadaituhu fastahduni ahadikum, ya ku bayina ku san da cewa gaba ɗayan ku batattu ne. An gane ku, gaba ɗayan ku batacci ne, ba ku san shiriya ba. Fastahduni, Ubangiji ta'ala ya ce ku nemi shiriya ta, ahadikum in shiryar da ku, kowa batacci ne illa kasancewar Ubangiji subhanahu wa ta'ala shi yake shiryar da bayinsa. Sai yace ya ibadi kullukum jayyun, yace ya ku bayina ku san da cewa gaba ɗayan ku mayunwata ne, illa man at'amtuhu, sai wanda na ciyar da shi. Fastaqimuni uqimukum, ku nemi ciyarwa ta in ciyar da ku. Wa huwa yudhim wa la yuqa, kowa mayunwaci ne a cikin mu, Ubangiji subhanahu wa ta'ala shi yake ciyar da mu, shi yake shayar da mu. Kamar yadda Ibrahim alayhi salam yake faɗa wallazi huwa yudhimuni wa yaski, shine Ubangijin da yake ciyar da ni, shine yake shayar da ni. Sannan sai yace ya ibadi kullukum arin illa man kasautuhu fastaksuni aksuhu, yace ya ku bayina ku san da cewa gaba ɗayan ku zuraitattu ne, ba wanda ya isa ya mallaka ma kansa tufafin da zai sa. Ubangiji ta'ala yace fastaksuni illa man kasautuhu, sai dai wanda na tufatar da shi. Fastaqsuni aqsukum, Ubangiji ta'ala yace ku nemi tufatarwa ta wadin tufatar da ku. Sannan sai yace ya ibadi, yace ya ku bayina innakum tuqti'una bil-layli wan-nahar, lalle ku kuna tabka kurakurai tsawon dare da yini. Wa ana aghfiru adh-dhunuba jami'a, alhali ni nake gafaran zunubai gaba daya. Ubangiji ta'ala yace fastaqsuni aqsukum, ku nemi gafara ta in gafarta muku. Sannan sai yace ya ibadi, ya ku bayina innakum lan tablughu durrifata durruni, ku san da cewa ba ku kai matsayin da za ku cutar da ni balantana ku cutar da ni. Walan tablughu nafifatan fa'uni, ba ku kai matsayin da za ku amfanar da ni balantana ku amfanar da ni da wani abu. Sannan ya ci gaba da cewa ya ibadi, ya ku bayina lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum, kanu ala ataqa qalbi rajulin wahidin minkum ma za da zalika fi mulki shay'a. Yace yakubai na kusan da cewa da a ce farkon ku da karshen ku mutanen ku da aljannu tun daga farkon duniya har zuwa kiyama mutun da aljan gaba daya manzo Allah yace kanu ala ubangiji ta'ala yace kanu ala ataqa qalbi rajulin wahidin minkum gaba ɗaya ku zamanto akan zuciyar mutum ɗaya daga cikin ku wanda yafi kowa tsoron Allah yafi kowa da'a ga Allah kamar zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin mutum da aljanna tun daga farkon duniya har zuwa ƙarshen ta kowa a same shi da nagartacciyar zuciya irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma za da zalika fi mulki shay'a ubangiji ta'ala yace gaba ɗayan da'ar ku ba tare da komai a cikin mulki na. Sannan sai yace ya ibadi ya ku bayina law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa zalika min mulki shay'a. Yace hakanan da a ce farkon ku da karshen ku mutanen ku da aljannun ku su zamanto a bisa zuciyar mutumin da yafi kowa lalaci a ce kowa yana da zuciya wal iyazu billahi irin ta Fir'auna tun daga farkon duniya har zuwa karshen ta wannan bai tauye bai rage komai daga cikin mulkin Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Sannan sai yace ya ibadi ya ku bayina law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa a'taytu kulla wahidin mas'alata ma naqasa dhalika mimma indi illa kama yanqusul mikhyatu idha udkhila al-bahr hadha mahallu shahid. Ubangiji ta'ala yace ya ku bayina da a ce farkon ku da karshen ku mutanen ku da aljannun ku gaba daya ku tsaya a fili guda kowa ya tambaye ni iya gurgudan abin da yake so na arziki. Ubangiji ta'ala yace kowa in dauki abin da ya roka in bashi. Ubangiji ta'ala yace bai rage komai daga cikin abin da ke waje na na arziki yace illa kama yanqusul mikhyatu idha udkhila al-bahr sai gurgudan abin da allura take ragewa idan an tsoma ta cikin teku kamar kaje irin su Ocean Atlantic ka tsoma allura abinda allura ta dauko shine abinda ya rabu daga cikin wadata ta Ubangiji subhanahu wataala inda a ce kowa da kowa gaba ɗaya tun daga farkon duniya har zuwa ƙarshen ta mutun da aljan kowa yayi roƙo iya sanin sa iya abinda yake bukata a bashi. To abinda muka rage daga cikin arzikin Allah shine gurgudan allura in an tsoma ta teku abinda ta dauko shine ya rabu. Kaga wannan hadisi ne yake nuna mana Ubangiji subhanahu wataala mawadaci ne wadata wanda ta kai matuka shine malam yace wa huwal ganiyu wa huwal gani bi zatihi subhanahu Ubangiji ta'ala mawadaci ne bi zatihi da zatinsa an gane ku shi yake tsaye da kansa kuma yake tsaye da al'amarin kowa. Ubangiji ta'ala mawadaci ne baya bukatar komai a wajen kowa kowa da komai mabukata ne zuwa gare shi wallahul gani wa antumul fuqara. Sai yace subhanahu Ubangijin da ya tsarkaka game da duk abin da bai dace da shi ba ma'ana duk wani aibi da duk wani abu wanda yake na tawaya Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya tsarkaka game da shi. Sai yace jalla sana'uhu wato yabansa ya girmama ta'ala sha'anuhu lamarinsa kuma ya daukaka duk wani lamarinsa lamari ne wanda yake cikakke. Sai yace wa kullu shay'in rizquhu alayhi dukkan komai da kasali mutum da aljan da dabba da kwari halittun da suke cikin sammai bakwai da wanda suke cikin kasai bakwai gaba daya rizquhu alayhi arzikinsa cinsa da shansa na kan Ubangiji subhanahu wataala shi ya daukan ma kansa duk halittar da take cikin sammai bakwai da kasai bakwai gaba dayanta Ubangiji subhanahu wataala shi ya daukan arzikinta. Idan aka ce arziki a aqidar ahlus sunna wal jamaa ma yuntafa'u bihi min halalin aw harami min halalin wa harami duk abinda ake amfani da shi na halal da haram gaba ɗaya sunan shi arziki a aqidar ahlus sunna wal jamaa da wanda ya ci halal da wanda ya ci haram gaba ɗaya arziki. An gane ku sabani ga mu'tazila suka ce halal ita ce arziki haram ba arziki bace to kaga a fadar su mutumin da ya rayu da cin haram kenan Allah bai azurta shi komai ba alhali ko ubangiji subhanahu wataala shi yake azurta bayan sa me ya fada inna Allah huwar razzaqu zul quwwatil matin kuma haka ya fada wa ma min dabbatin fil ardi illa ala Allah rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin haka ya fada wa ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha Allah yarzuquha wa iyyakum ubangiji ta'ala ya fada wa ma min dabbatin fil ardi babu wani abu wanda yake mai tafiya a ban kasa ko mun kankantar sa illa ala Allah rizquha face arzikin sa na kan ubangiji subhanahu wataala shi ya dora ma kansa haka ya fada wa ayyin min dabbatin yace da yawa daga cikin abin da ke tafiya a ban kasa ma'ana gaba ɗayan abin da ke tafiya a ban kasa la tahmilu rizqaha ba a wanda ya isa ya daukan ma kansa nauyin arzikin sa duk abin da yake tafiya a ban kasa ba wanda ya isa ya azurta kanshi daidai da misqalar zarra sai ya ce Allahu yarzuquha wa iyyakum duk abin da ke tafiya a ban kasa da ku gaba ɗaya ubangiji ta'ala yake azurta ku dan haka a can ya fada na hannu kasam na bainahum ma'ishatuhum fil hayatid dunya dan haka kenan aqidar ahlus sunna wal jamaa da halak da haram gaba ɗaya arziki ne illa kasancewar halak ita ce ubangiji subhanahu wataala ya umarce mu cewa mu nema mu wadatu da ita kuma ya wajabta mana cewa mu nisanci abin da ya haramta mana shine yace wa kullu shay'in dukkan komai da ka sani mutum ko aljan ko dabba ko kwari ko ma menene rizquhu alaihi arzikin sa na ga ubangiji subhanahu wataala shi ya dauna nauyi kamar yadda yace wa amur ahlaka bis salati wasbir alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal aqibatu lit taqwa dan haka hadisi ne ingantacce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ke fada idan daya ya cike kwana 120 a cikin cikin mahaifiya a ran nan ubangiji subhanahu wataala yakan daidaita halittar sa sannan sai a aiko mala'ika a umarce shi cewa ya busa masa rai idan ya busa masa rai za a umarce shi da abubuwa guda hudu abu na farko ya rubuta iya arzikin sa da zai ci a rayuwar sa abu na biyu wato ajalin sa adadin kwanukan da zai yi abu na uku aikin sa abu na hudu shine dan aljanna ne ko kuma dan wuta ne duk wanda zai zo duniya sai an rubuce waɗannan abubuwa guda hudu dan haka arziki abu ne wanda Allah ya riga ya kayyade kowa iya rabon da Allah ya kasa ya bashi zai ci wani mai isa bai tauye ma wani arzikin sa daidai da misqalar zarra zalin nema baya dada arziki kasala da ragunci baya rage arziki kamar yanda al-Imam Shafi'i yake cewa wa rizquka laysa yunkisu hutta anni wa laysa yazidu fi rizqi al-anaw yace arzikinka da Allah ya yanka maka yace at-ta'anni bi asannu baya tauye arziki yace wa laysa yazidu fi rizqi al-anaw zahin nema da wahala yace wannan baya dada arziki amma fa ban kafa dai zaka dora kan dai ka zauna ka ce arzikin ka da Allah ya yanka maka ai zai isko ka dai inda kake kamar yanda wani yake fada yake cewa ko ijlis ne fa inna rizqa maqsum yace ya ati ilaika walau fi jabhatil asadi an gane ko maganar cewa ka zauna arzikin ka wanda Allah ya yanka maka ya zo gare ka wannan suka ne ga shari'a domin komai yana da sababi ubangiji subhanahu wataala ya umarce mu cewa mu tashi mu nema fa iza qudi yati salatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillahi wazkurullaha katiran la'allakum tuflihun to dan haka yace wa kullu shay'in dukkan komai rizquhu arzikin sa alayhi na ga ubangiji subhanahu wataala kuma ba wanda zai bar duniya sai ya cinye arzikin sa kamar yana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa ran sarki jibrilu yayi gusa a cikin zuciyata anna nafsan lan tamuta hatta tastakmila rizqaha wa tastawiba ajalaha kusanda cewa babu wata rai da za ta mutu sai ta cike kwanukan rayuwarta kuma sai ta cinye arzikinta gaba daya manzo Allah yace fattakullaha wa ajibu fi qalb ku ji tsoron Allah ku kyautata a wajen nema ma'ana ku nemi abin da Allah ya halitta mu sai ya ce wa kulluna muftaqirun ilayhi, yace gaba dayan mu muftaqirun ilayhi, wato mabukata ne zuwa ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala, ko kuma wa kulluna, kowanne ɗaya daga cikin mu, mu ƴaƴan adam da aljannu da dabbobi da kwari, muftaqirun ilayhi, kowanne ɗaya daga cikin mu mabukaci ne zuwa ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Kamar yanda ya faɗa, wallahu al-ghaniyyu wa antumul fuqara, sai ya ce kallon an gane ku kenan. Wannan wata sifa ce daga cikin sifofin Ubangiji subhanahu wa ta'ala, shi ne ar-rizq, ma'ana azurta bayi, domin yana da suna ar-razzaq. Ar-razzaq wato mai matukar azurtar da bayi, mai matukar azurtawa. Sai ya ce kallama Musa abdahu taklima, Ubangiji ta'ala ya zantar da wato bawansa annabi Musa takliman, wato zantarwa. Ubangiji subhanahu wata'ala ya kefanci annabi Musa alaihi salam da wannan martaba, wato shine yi masa zance ba tare da wata wasila, ma'ana ba tare da tsani na mala'ika. Ubangiji ta'ala ya jiyar da annabi Musa zancensa, don haka wannan martaba jin zancen Allah subhanahu wata'ala ba tare da tsani na mala'ika a cikin annabawan Allah da manzanninsa gaba daya, manzanni ne guda biyu Allah ya kebance su da wannan martaba. Farko shine annabi Musa alaihi salam, Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kebance shi, wato da yi masa zance, kamar yanda Ubangiji ta'ala ke fada wa kallama Allahu Musa taklima, Ubangiji ta'ala ya zantar da annabi Musa zantarwa, kamar yanda can ya fada cikin suratul A'raf, walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu, yayin da annabi Musa alaihi salam ya zo miqatin, ma'ana inda muka yi alƙawari da shi, sai ce wa kallamahu rabbuhu, Ubangijin sai masa zance. Dan haka can yace tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd, sai ce minhum man kallama Allah, daga cikin manzanni akwai wanda Ubangiji subhanahu wata'ala ya masa zance ba tare da tsani na mala'ika, shine annabi Musa. Haka wato a ranar kiyama, kamar yanda yake cikin hadisi wanda yake na shafa'a, idan an je wajen annabi Ibrahim alaihi salam an nemi cewa ya cece jama'a, annabi Ibrahim zai nuna kasawarsa da gajiyawarsa, ya bada iya uzurinsa, sai ya ce da jama'a, iditu Musa abdan atahu Allahu at-Tawrah wa kallamahu taklima, ku je wajen Musa, domin Musa bawa ne na musamman wanda Allah ya masa kyautar littafi mai sunan At-Taura, kuma Allah ya masa zance-zance ba tare da tsani na mala'ika. Haka kuma lokacin da annabi Musa da shi da annabi Adam suke jayayya a gaban Ubangiji subhanahu wa ta'ala, annabi Musa yana nuna ma annabi Adam cewa kuskuren shi ne yasa aka fito da aka sauko da wato bayi daga aljanna, aka sauko su doren ƙasa. A lokacin nan annabi Musa, annabi wa annabi Adam alaihi salam zai faɗa ga annabi Musa, sai ya ce masa anta Musa alladhi istafaka Allahu bi risalatihi wa bi kalamihi, kai Musa kai ne fa wanda Allah ya zabe ka, ya baka manzanci, kuma sannan yake bance ka da zance ba tare da tsani na mala'ika, kamar yanda Allah ya faɗa inni istafaituka 'alan nasi bi risalati wa bi kalamihi, Ubangiji ta'ala ya ce ya Musa ni ne fa na zabe ka, na fifita ka akan sauran jama'a, bi risalati game da manzancin da na baka, wa bi kalami kuma da keɓantar ka da na yi abokin zance, kamar yanda ya ce wa qarrabnahu najiya, mun kusantar da annabi Musa cewa abokin ganawarmu ne. Allah ya gana da annabi Musa ba tare da tsani na mala'ika. Haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daren da aka tafi saman bakwai da shi, Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya gana da shi ba tare da tsani na mala'ika ba. To dan haka wannan baiti malam yana tabbatar ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala wata sifa da ya tabbatar ma kansa, ita ce sifar ta zance, shi ne ya ce kallama Musa abdahu taklima, Ubangiji ta'ala ya zantar da annabi Musa wanda matsayinsa bawa ne nashi takaliman zance, walan ya zalbi khalqihi alima, Ubangiji ta'ala bai gushe ba, masani ne game da halittunsa gaba ɗaya, ya san kowa ya san komai. tambaya muke sifa ta zance shin sifa ce ta cika da batsewa ko kuma sifa ce ta tawaya? Sifa ce ta cika da batsewa, domin wanda yake mai zance ba dai ba yake da kurma. In aka ce kurma ko kuma in aka ce bebe wanda baya iya magana shine bebe, in aka ce kurma wanda baya ji, kaga bebanci wannan tawaya ce. A ce mutum baya iya magana, wannan tawaya ce. Iya magana wannan cika ce da batsewa. Don haka duk wata sifa ta cika da batsewa Ubangiji ta'ala shi ya fi dacewa da ita. Don haka Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya aibanta maraƙi da mutanen annabi Musa bayan ya tafi mikati suka maida shi cewa shi ne Allahnsu suke bauta masa. Ubangiji ta'ala ya ce alam yarau annahu la yukallimuhum wa la yahdihim sabila ittakhadhuhu wa kanu zalimin. Ubangiji ta'ala ya ce yanzu ba sa ganin wannan maraƙi da suka maida shi a matsayin Allah suke bauta masa. La yukallimuhum, baya musu zance, baya musu magana. Kaga rashin zance sifa ce ta tawaya. Haka can cikin sura Tuha Ubangiji ta'ala ya ce afala yarawna Allah yarji'u ilaihim qawla. Shin ba sa ganin maraƙin in sun masa magana baya iya maida musu? Haka mutanen annabi Ibrahim da yake cewa fas'aluhum in kanu yadikun, ku tambaye su in har suna magana, ai za su gaya muku wanda ya aikata wannan ta'asa da su. Me suka faɗa ga annabi Ibrahim? Laqad alimta, suka ce masa laqad alimta ma ha'ula'i yadikun, suka ce ka fa san cewa waɗannan gumakan namu ba sa magana. Yace to a fata abuduna min dunillahi ma la yanfa'ukum shay'an wa la yadurukum uffin lakum wa lima ta'buduna min dunillahi afala ta'qilun. Dan haka a takeice sifa ta zance sifa ce ta cika da batsewa. Duk wata cika wata sifa ta kamala Ubangiji subhanahu wata'ala shi ya fi dacewa da ita. Dan haka zance sifa ne daga cikin sifofinsa. Shine malam yace kallama Musa abdahu taklima, Ubangiji ta'ala ya ma annabi Musa zance, zance abdahu, kuma annabi Musa bawan sa ne. Walam yazal li khalqihi alima, Ubangiji ta'ala bai rushe ba, masani ne wato game da bayansa. Ubangiji ta'ala yana zance a lokacin da ya so, kuma yanda ya so, kuma ya ji yadda wanda ya so daga cikin bayansa. Ya yi zance a zamanin da ya wuce, wani zancen sai a nan gaba Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai yi shi a yinin alkiyama. Kamar yanda ya ma annaba Adam da matarsa Hawwa zance lokacin da suka ci itaciyar da ya hane su su ci, Ubangiji ta'ala ya ce alam anhaquma ankilkuma shajara wa aqul lakuma inna shaytana lakuma aduwwun mubin. Ubangiji ta'ala ya ce shin ban hane ku ba game da wannan itaciya na ce kada ku ci, kar ma ku kusance ta? Wa aqul lakuma, shin ban faɗa muku ba cewa inna shaytana lakuma aduwwun mubin, lalle shaytani wato maƙiyi ne gare ku wanda yake mai bayyanar da kiyayya. Kaga wannan zance ne a baya Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ma annaba Adam da matarsa Hawwa. Haka kuma mala'iku Ubangiji ta'ala yana jiyar da su zancensa, kamar yadda Ubangiji ta'ala ya faɗa hatta idza fuzi'a an qulubihim qalu ma za qala rabbukum qalu al-haq wa huwa al-aliyyul kabir. Ubangiji ta'ala ya ce har idan aka kai lokacin da aka yaye tsoro da firgici daga zukatan mala'iku, qalu sai junansu ya faɗa ga juna ma za qala rabbukum, mai Ubangijinku ya faɗa. Qalu sai su faɗa al-haqqa, Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya faɗi faɗa wadda take ta gaskiya, wa huwa al-aliyyul kabir. Dan haka hadisi ne ingantacce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake faɗa cewa Ubangiji subhanahu wa ta'ala in ya kaunaci bawan sa sai ya kirayi Jibril alaihi salam ya ce da shi, ya kai Jibril ka san da cewa na kaunaci bawa na wani, dan haka ka sanar da mala'iku cewa na kaunaci bawa na wani su so shi kamar yanda ni ma na so shi. Jibril alaihi salam zai so wannan bawa, sannan kuma ya sanarwa a cikin mala'iku, ya faɗa musu cewa ga abinda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya faɗa. Haka in Allah ya ki bawa, haka zai sanar da Jibril alaihi salam cewa ya ki shi. Jibril ya ki bawa, sannan kuma mala'iku su ki bawa, sai Allah ya saka ma wannan bawa karan tsana a cikin zukatan bayi a ban ƙasa. Kaga wannan mala'iku ne kenan Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake jiyar da su zancensa. haka kuma a ranar kiyama ubangiji ta'ala zai fada ga manzanni idan ya tara su gu daya yauma yajma'ullahu rusula fa yaqulu ma za ujibtum qalu la ilma lana innaka anta allahul ghuyub ubangiji ta'ala ya ce musu wace amsa aka ba ku ne turo ku da sakona sai su ce la ilma lana ba mu da wani sani innaka anta allahul ghuyub kai kai ne mai matukar sanin duk abin da yake wuye amsar da aka ba mu kafi kowa sanin ta ya ubangiji mu to dan haka shine anan kenan yana zance a lokacin da yaso kuma yanda yaso ya jiyar kuma da wanda yaso dan haka a ranar kiyama in ƴan aljanna sun shiga aljanna ubangiji ta'ala zai yi wata magana maganar a yanzu bai yi ta ba amma nan gaba ne zai yi ta a ranar kiyama idan ƴan aljanna sun shiga aljanna Allah ya shiga din zai faɗa ga ƴan aljanna yace ya ku ƴan aljanna turiduna shay'an azibukum shin kuna buƙatar wani abu na dada muku ƴan aljanna su ce ya ubangijinmu abinda ka mana da ni'ima mun yarda da shi mun amince ya ubangijinmu yanzu baka faranta fuskokinmu ba shin baka shigar da mu aljanna ba shin baka tsiratar da mu game da gidan wuta ai wannan abinda ka mana ma ya isa mun wadatu da shi ubangiji ta'ala sai ya koma faɗa ya ku ƴan aljanna kuna buƙatar wani abu na dada muku sai su ƙara maimaita amsar da suka bada a farko a lokacin nan ubangiji ta'ala zai yaye shamaki su ga zatinsa dan aljanna bai taɓa samun wani jin daɗi a aljanna sama da ganin zatin ubangiji subhanahu wa ta'ala shine can yake cewa lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid kamar yanda ya faɗa lillazina ahsanul husna wa ziyada ziyada shine ganin zati na ubangiji subhanahu wa ta'ala Allah ya azurta mu da shi sai malam yace kalamuhu jalla ani da ihsai wato zancen Allah subhanahu wa ta'ala jalla wato ya wuce ani da ihsai game da kididdiga wal hasri wato da takaita shi a ce ga iya bakin zancen sa wannan fadi ya wuce matsayin a ce ya kare wal fana'i ko a ce kwata kwata babu shi babu alamar sa annafada da alfana mutaradifan ne a wajen ma'ana shine abu ya kare ya zama to babu shi babu alamar sa kaga ai mu zance kare mana yake to amma ubangiji subhanahu wata'ala zance baya kare masa zancen ubangiji subhanahu wata'ala baya karewa kuma babu wanda ya sai ce ga iyakar sa shine yace kalamu zancen Allah subhanahu wata'ala jalla anil ihsai wato ya wuce kididdiga gane ko shine ya girmama ma'ana ya wuce kididdiga a ce an kididdiga zancen sa yanzu mu zancen mu yana da kididdiga kana fada ana rubutawa za a iya rubuce kwata kwata abinda ka fada gane ko kuma zancen mu yana da farko yana da karshe zance ne wanda yake tauyayye da ka zo duniya baka iya magana daga baya ka koyi yanda ake zance kuma zuwa wani lokaci kuma wannan zance da kake yi zai gushe zaman to in ma ka fada ba a fahimtar me kake fada shine yace wal hasri wato da takaitawa a ce ga ya iya bakin sa wannan fadi wato da karewa wal fana'i wato da karewa gaba ɗaya ma'ana su dai da annafad da alfana ma'ana zancen Allah subhanahu wata'ala baya karewa sai malam yace law sara aqlaman jami'u shajari dukkan itace waɗanda suke duran ƙasa gaba ɗayan su kaddarcewa su zamanto alƙalimma duk wata itaciya da ka sani wadda take duran ƙasa gaba ɗaya a hike ta ta zama alƙalimi wal baharu tulqa fihi sab'atu buhuri wato tekun duniya gaba ɗayan shi ya zama taddawa kuma a zo da kwatankwacin tekun da yake duran ƙasa gaba ɗaya a zo da kwatankwacin sa so bakwai a ƙara kenan ya zama taddawa wal khalqu taktubuhu bi kulli an halittun Allah gaba ɗaya mutane da aljannu da dabbobi da kwari gaba ɗaya su zaman tumar rubuta a kowane lokaci ba dare ba rana suna rubuce kalmomin ubangiji subhanahu wata'ala malam yace fanat wannan alƙalimma gaba ɗaya za su ƙare tekun gaba ɗaya da linkin ta so bakwai da ta zama taddawa ita ma za ta ƙare mutane da aljannu da dabbobi da kwari gaba daya wanda suka zama marubuta suna rubuce kalmomin Ubangiji subhanahu wataala suma gaba daya za su kare walaysal qawlu minhu fani fada ta Ubangiji subhanahu wataala bata kare ba kaga wannan yana nuna mana kenan zancen Allah subhanahu wataala ya wuce kididdiga ya wuce takaitawa zance ne wanda baya karewa wannan bai cittuka da malan ya waki ayoyi ne na alqur'ani ayat da na cikin suratul luqman ubangiji ta'ala na fada walau anna ma fil ardi min shajarati aqlam wal bahru yamudduhu min ma'alihi sab'atu abhur ma nafidat kalimatullah inna allaha azizun hakim ubangiji ta'ala yace walau anna ma fil ardi min shajarati aqlam da a ce duk abin da ke duran kasa na itace gaba ɗaya su zamanto alƙalima wal baharu wato tekun da ke duniya gaba ɗaya shi ya zama taddawa yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhur a samu kuma teku bakwai kwatankwacin sa wato suna kada shi Ubangiji ta'ala ya ce ma nafidat kalimatullah kalmomin Ubangiji subhanahu wataala ba za su kare ba waɗannan itace na duniya gaba ɗaya da suka zama alƙalami gaba ɗayan su za su kare da duk tekun duniya da ta zama taddawa gaba ɗayan ta za ta kare kalmomin Ubangiji subhanahu wataala ba su kare ba kuma haka can ƙarshen suratul kahf yace qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bi mithlihi madada Ubangiji ta'ala yace qul law kana al-bahru midadan ce da su da a ce tekun duniya gaba ɗaya zai zama taddawa li kalimati rabbi domin a rubuce kalmomin Ubangiji na lanafida al-bahru wallahi yace tekun gaba ɗayan sa zai kare kabla an tanfada kalimatu rabbi kafin kalmomin Ubangiji na su kare ma'ana gaba ɗayan tekun za su kare ba yi da rubuce kalmomin Ubangiji subhanahu wataala shine sai ce walau ji'na bi mithlihi madada koda zamu zo da kwatankwacin tekun duniya ya zamanto dadi ne ana rubutawa yana karewa ana karawa za a zo da dinkin shi so bakwai amma ba za a rubuce kalmomin Ubangiji subhanahu wataala gaba daya to shine anan malam yace kalamuhu zancen Allah subhanahu wataala jalla anil ihsa'i wato ya wuce matsayin kididdiga wal hasri da takaitawa a ce ga iya bakin sa wannan fadi wal fana'i kuma ya wuce a ce ya kare sai ya ce law sara aqlaman jami'ush shajari jami'ush shajari dukkan itacen da ke duniya gaba daya law sara aqlaman da a ce sun zama alƙalami wal bahru teku gaba dayan sa ya zama taddawa tulka fihi sab'atu abhur wato ana kara teku ana kara wato a kara masa teku bakwai kenan alimka da shikin ya zama takwas kenan yace wal khalqu taktubuhu bi kulli an halittun Allah gaba daya mutun da aljan da dabbobi da kwari duk abinda Allah ya halitta gaba daya wato su zama marubuta taktubuhu suna rubuta kalmomin Ubangiji bi kulli an a kowane lokaci tsawon dare da yini yace fanat yace waɗannan alƙalimma da taddawar da su halittun da suke rubutawa gaba ɗayan su za su kare walaysal qawlu minhu fadi yace fada ta Ubangiji subhanahu wataala bata kare ba dan haka kamar yanda zatin Ubangiji subhanahu wataala zati ne wanda yake baya gushewa kullu shay'in halikun illa wajha kamar yanda ya fada kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram dan haka zance sifarsa ce kuma sifa ce wanda ba ta karewa zancen Allah subhanahu wataala ba ya wuce kididdiga ya wuce takaitawa kuma baya karewa dan haka dai a takaice anan kenan me za mu fahimta sifa ta zance sifa ce daga cikin sifofin Ubangiji subhanahu wataala tunda ya fada wa kallama Allahu Musa takadima kenan al-kalamu sifa ce daga cikin sifofin Ubangiji subhanahu wataala kamar yanda ya fada a fatakuma una an yu'minu lakum wa kad kana fariqun minhum yasma'una kalamallahi kuma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun kamar yanda ya fada wa in ahadun minal mushrikeena stajaraka فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه ما أمنا ذلك بأنهم قوم لا يعلمون كما ينبغي فلا يريدون أن يبدلوا كلام الله لذلك كنن ونجي سبحانه وتعالى يا سفنت وانا سفا تزنشي نين إن شاء الله يكمات المداكة لفاتن أبن دمك فتا دي الله يبارك لادم تسكورا دمك يا الله يغفر تامنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.